Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnatin jihar New York ya sanar a jiya Asabar cewa ba da bata lokaci ba jihar za ta sake fara ba mazauna cikin ta rigakafin COVID-19 na Johnson & Johnson, duk da shaidar da ke tabbatar da rigakafin na da alaka da wasu matsalolin gudan jini. Gwamna Andrew Cuomo ya yi sanarwa ce a wata takarda da ya fitar wuni guda bayan da kwamitin kiwon lafiyar Amurka ya bada shawarar kawo ƙarshen dakatar da amfani da maganin. Ya ce masana kiwon lafiya da duniya ta amince da su daga gwamnatin tarayya da kuma kwamitin ƙwararru masu zaman kansu a cikin jiharmu sun sake duban bayanai kana suka sake bada tabbaci cewa za a iya komawa ga amfani da rigakafin Johnson & Johnson, in ji Cuomo. A don haka jihar New York za ta fara bada rigakafin a cibiyoyin da jihar ta keɓe nan da nan. Cutar ta COVID-19 ta hallaka kusan mutane 52,000 a cikin jihar da ta kasance ta biyu bayan jihar California, inda cutar ta kashe mutane 61,000 a cewar jami'ar John Hopkins. Gwamnatin kasar Malawi ta ce za ta ci gaba da aniyarta ta lalata dubban rigakafin COVID-19 da lokacinsu ya wuce, duk da kira da hukumar kiwon lafiya ta WHO da kuma cibiyar yaki da cututtuka ta Afirka ta CDC suka yi cewa kada su lalata magungunan. A wannan mako, WHO da cibiyar ta CDC sun yi kira ga kasashen Afirka cewa kada su lalata rigakafin na COVID-19 saboda rigakafin ka iya wuce lokacinsa, amma kuma za a iya amfani da shi ba tare da samun wata matsala ba. A hali da ake ciki, gwamnatin Malawi ta yi kunnin uwar shegu cewa baccin kiran ta zo a makare, wannan shawarar ba za ta dace da hali da ake ciki a kasar ta Malawi ba. Jama'ai sun ce an riga an fitar da allurar rigakafi 16,440 na Oxford AstraZeneca da suka wuce lokacinsu a ranar 13 ga watan Afrilu daga inda ake adana su. Wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban Amurka Joe Biden da Prime Minister Japan Yoshihide Suga suka fitar daga wata ganawarsu ta kwana-kwanan nan a fadar White House ta bar jama'ai da manazarta a Taiwan suna mamakin yadda Japan ɗin za ta iya taimakawa tsibirin daga wani hali da China za ta iya kai masa. Fadar White House ta faɗa a shafinta na yanar gizo cewa Suga da Biden sun nuna muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tekun Taiwan. Wasu masu sharhi sun ce sanarwar ta haɗin gwiwa tana nuna shirin Japan wajen taimakawa kare Taiwan daga China idan buƙatar hakan ta taso, amma kawai tana goyon bayan duk wani shiri da Amurka za ta jagoranta. Cikin hanzari, Taiwan ta yi marhabi da wannan sanarwar haɗin gwiwar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Janar Min Aung Hlaing na kasar Myanmar, wanda ya jagoranci mamayar sojojin da ta haifar da rikici a kasar, ya isa Jakarta a jiya Asabar don taron shugabannin kudu maso gabashin Asiya da ke kokarin samar da hanyar da za a kawo ƙarshen tashin hankali a cikin al'ummar da ke fama da talauci. Taron shugabannin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya, wato ASEAN a takaice, a Jakarta shine karin farko da aka hada don yunkurin sasanta rikicin Myanmar, kasa mai fama da talauci da ke makwabtaka da China da India da kuma Thailand. Myanmar wani bangare ne na kasashe 10 na kungiyar ta ASEAN. Yayin da mahalarta taron suka halarci taron da kansu duk da annobar coronavirus, ministan harkokin waje Indonesia Retno Marsudi ya ce taron ya nuna damuwar da ake ciki game da halin da ake ciki a Myanmar da kuma kudirin kasashen ASEAN na taimakawa Myanmar ta fita daga wannan mummunar yanayi. A ƙarshe, Amurka ta sake dabarunta na jibge sojojinta a gabas da tsakiya da yankin Asiya maso kudu domin ba da kariya ga sojojin Amurka da ke shirin barin Afghanistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Sake shigowa zauren VOA, inda a yau muke tare da shugabannin kungiyar masu fitaucin kayan abinci da dabbobi na Najeriya, wato Amalgamated, da kuma shugabannin kungiyar masu noma da sarrafa dankali ta kasa, da Dr. Garba Abali na hukumar wayar da kan al'umma ta kasa. Muna duba kalubalen fitauci daga arewa zuwa kudancin Najeriya. A yau shugabar kungiyar masu noma da sarrafa dankali ta kasa, Madam Kristi Dan Fulani Sunkur, ita ce za ta fara jawabi.
Jama'a, ina wuninku. To, mu dai mata, mu abinda muke cewa shine a samu ayi zaman lafiya. Zaman lafiya shine komai. Za a kashe mai noma a gona, wanda an tace an tafi da shi kuma a je a kashe mai sayarwa a hanya. Gaskiya ba kyau, ba kyau. Wannan abun fa abun kunya ne, disgrace ne ma a kasar mu Najeriya. Abun kunya ne sosai. Kuma ni ina yanzu na kira da babban murya ma gwamnatinmu, dan Allah mun roke su ayi tsaro a hanyukanmu, a kuma gyara mana hanyoyi da za a bi da abinci a kai kowane wuri a Najeriya. Hanyoyi ba kyau, hanyoyi zuwa kauyuka ma doki abincin ba kyau. In an shiga wani kauye za a ga trailer ya makale a hanya da abinci ya rube a hanya ma don ba hanya. Tukuna an yi kokari an fitar da abincin, sai a je a kashe mai sayar da abincin a wani wuri. Gwamnati banda haka kuma haraji da ake sawa ma abincin da ake kaiwa wasu kasashe, banda wanda ma ake fitar da shi daga Najeriya. In ka fara za a bika da haraji, ba mu san ko harajin nan gwamnati ne suke karba ba. Don gaskiya in gwamnati ne suke karba, mun kawo kukan mu gaban su a rage wayannan haraji, don ba zai taimake mu ba. Kuɗi kenan, fara karban kuɗi daga gona har zuwa, dan zaka biya local government ɗinka kamun ka tashi. Me yasa kowane local government ba za su karba wannan abincin fa da aka daga daga arewa za a kai kudu? Ba can ba fa aka nome fa, daga nan aka nome shi za a kai can. Me yasa su abincin da sun nome ba za su karba harajin su a kowane local government nasu ba? Sai an tashi mu za mu biya a nan, mu je kuma mu biya a can. Kowane state ka wuce sai ka biya, ai bai yi ba. President yana cewa za a ɗauki trailer ɗaya za ka kace wajen 450 zuwa 500. Haraji kenan fa, duk ya tattali ya kai haka, nawa za ka je ka siyar? Kai manomi, in ka yi nomanka kana nema ka yi ɗan riba, ka ciyar da iyalinka, ka biya kuɗin makarantar yaranka, ka kuma samu ka ɗan siya taki ka ajiye for the next farming season. Ka siya chemical ka ajiye, ka siya iri ka ajiye. Amma in an yi irin wayannan haraji a hanya, ina za ka samu kuma? Shi yasa mutuwa ya yi yawa, cututtuka sun yawa, damuwa ya yi yawa. Sai ka ga mutum na tafiya sai a ce ya faɗi ya mutu. Dan Allah, muna roƙon gwamnati, kuma mu ba ma son tashin hankali, especially mu matan Najeriya, manoma, small holder farmers na Najeriya, mata especially, ba mu son tashin hankali. Ko mun ki ko mun so, Allah ya riga ya haɗa mu tare, kuma dole sai mun zauna tare, dole sai mun nemi hanyoyin da za mu zauna tare, mu zaman lafiya tare. Kuma kaga manoma da mai cin abincin da mai sayarwan, muna buƙatan juna. So dole ne mu nemi hanyoyi, dan Allah, muna roƙin gwamnati ko za su yi legislation ne a National Assembly, a kawo dokan harajen da za a dinga biya akan abinci. Ni ban ga dalili ma da yasa za a sa haraji akan abinci ba, abinci musamman. Dan kuwa in ba abinci, crisis ya tashi, yunwa ya zo. Mun ga wasu kasashen da sun yunwa, kamar su Niger, su Uganda, da har ganye fa ganyen itace ake ci don ba abinci. Amma mu, Allah ya bamu kasan, ya bamu ruwa, ya bamu weather, ba abin da bai bamu ba. Amma ba za mu zona mu nasu mu yi abubuwan da sun kamata ba? Ya kamata yanzu kowane abinci ana fitar da shi a Najeriya je a sayar wasu kasashe, amma babu. Gaskiya muke nema a taimake mu, a tallafa mana. Kuma abin da muke nema kuma shine kowane local government su karbi harajin su akan abinci, kar kowa ya masa wani a ko ina. abinda muke son gwamnati su yi kenan. In za ka karbi haraji a karba a gudaya, inda abinci ya tashi sai a karbi haraji.
To salamu alaikum, sunana Haruna Muhammad Iliyasu, wanda tsohon shugaban kasuwar My 12 ne, yanzu kuma trustee a kungiyar Amalgamated ga president dina nan, haka kuma ni treasurer ne a kungiyar da Kristi ke shugabanta ga president dina nan, dankalin Hausa da Turawa. Kuma ni treasurer ne a noman tumatir na Nigeria, tumatir grower. Duk wa'innan matsaloli domin Allah kamar yadda aka yi magana mun san su kamar yadda ya kamata, da mu ne za mu gyara al'amarin matsaloli na kayan abinci. To ina tabbatar miki za mu iya gyara shi ba tare da rigingimu ba. Matsalar shi ne to wa'inda za su gyara wa'innan matsalolin na babbance ko kuma fada ma mai kai kayan abinci, shi bai dauki mai safarar kayan abinci komai ba, bai dauki manomin kayan abinci komai ba, bai dauki mai daukar shanu ya kai wani guri komai ba. Kuma a yanda na duba, ba mutanen da suke da mahimmanci a duniya, ba ma a Najeriya ba, da suka kai manoma ko masu safarar kayan abinci. Babu, domin sai ka ci ka sha sannan ka tashi kai aiwatar da duk wani aiki naka na Najeriya ko na duniya, sai ka ci ka sha. Amma ba a dauki kayan abinci da wani mahimmanci ba, masu safarar su ba a duba a ga ma menene matsalar su. Saboda haka wayannan matsaloli da duk aka fada, shugabanni na gasu nan sun fade su, illa abinda muke kira ga gwamnati domin Allah ta sa ido ta duba ta ga me ke damun manomi ko kuma mai safarar kayan abinci, menene matsalar shi ta hanya, menene matsalar shi ta inda yake sayarwa, domin me, domin a yi maganin wa'innan abubuwa. Abu ne wanda yake gashi nan very simple. Ni yanzu kin ganin nan, yanzu haka iyali na na Lagos da ƴaƴana can suka yi makaranta, shekara ta 38 ina zaune a Lagos, banda gurin da na sani kuma inda nake damuwa da shi da ya wuce Lagos. Nan sauran gurare mahaifan mu ne, sai dai mu zo mu gansu mu koma. To saboda haka mun fi kowa son a zauna lafiya, mun fi kowa buƙatar gwamnati ta yi wani abu da za a fahimci cewa mu mun je neman abinci ne. Kuma kayan da muka kai muke sayarwa a kudu, kaya ne wanda aka ɗauka daga nan aka kai muke sayarwa. Alhamdulillahi, bangaren inda nake, misali jihar Lagos, su tinitin suka ɗau mataki, muka zazzauna da su akan matsalar rigima da gwamnati ko kuma matsalar rigima da 'yan kasuwa da 'yan kasuwa. Muka yi sobin ɗin wannan area, ba dama kaga ina tabbatar muku yanzu a jihar Lagos muna zaune lami lafiya sama da shekara 15, ba wata rigima da ta taso akan masu sai da kaya ko wasu 'yan arewa akan kayan abinci. Wancan matsala ma da ta fara tasowa aka yajin aiki, ban mantawa Fashola shi yayi mana maganinta. Shi ya kira ya ce menene ke damun mu, muka zana mishi, kuma ya ce daga yanzu an daina mana. Kuma kamar yadda president dina ya lissafa, in ka dau kaya ta wannan hanyar tun daga Maiduguri zaka je Lagos, ba wanda zai kuntata maka. Saboda wancan abu da tsohon gwamna Fashola yayi mana, kuma muna kira ga mutanen Najeriya su sa ido wannan area ta inda mutane suke zaune. A riƙa dubawa, kada a dinga ɗauka mutumin da ya tafi kudu ko ya je wani yake nema abinci a ɗauke shi ɗan iska. Kuma ina tabbatarwa daga mai aikin gwamnati, kai an samu wata gaba a yanzu, wanda ya tafi cirani kudu ko wani guri ya je neman abinci, ya fi ka tsaya ma kana jiran aikin gwamnati. Idan ka je ƙauyuka, ka je ka iske 'yan gidaje masu kyau, mutum ne da ya tashi daga garinsu, ba ma'aikacin gwamnati ba ne, ya tashi daga garinsu ya yi jihadi, ya tafi a tirela, sai dawo da kuɗin nan da zo da su gida, ya gina gidansu, ya taimaka ma 'yan uwanshi. Amma har ila yau mutanenmu, musamman mutanen arewa, suna ɗaukan mutumin da ya tafi kudu sukan ɗauke shi ɗan iska, duk abin da ya same shi ba za su duba ba, sun ɗauka ya tafi iskanci ne. To karatu ma ka tsaya ka yi a nan, baka samu aiki ba. In ka tashi neman aiki, sai dai a ce ai kai ka bi hanyar wani ko hanyar wani, ko a ce maka ai ga afa nan sai ka tsaya. Saboda haka mu mutane da muke tafiya kudancin Najeriya ko kuma wasu gurare na Najeriya neman abinci, neman halak muka je nema. Saboda haka kada a in wani abu rigima aka ji ta tashi, ai sauri manya su sa baki, domin a kashe ta rigima karama ce, Allah ya la'anci mai taso ta. Kuma duk wanda ya ji rigima koya take ya sa baki ya kashe ta, yana da lada gurin Allah. Saboda haka muna kira ga gwamnati ta sa ido akan wa'innan abubuwa, Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya taimake mu. Kuma mu mutanen Najeriya da mu da 'yan kudu mutane ne masu fahimta juna, 'yan ƙasa, Allah kuma ka zaunar da mu lafiya.
Bari mu ba Director General na hukumar wayar da kawun al'umma ta ƙasa, saboda manajawa ne Dr. Garba Abari.
To assalamu alaikum, ni na saurari duk jawabai da aka yi akan abubuwan da ya kawo waɗannan matsaloli da aka fuskanta daga lokacin da aka fara wannan yajin aiki na kawo kayan abinci zuwa kudancin Najeriya da kuma yadda aka yi aka janye wannan yajin aiki. Duk na gamsu da bayani, amma akwai abin da nake so dukkanmu da muke wannan zaure da 'yan ƙasa da suke sauraron mu da yadda abubuwa suke gudana a yau. Akan cewa dangantaka ta cinikayya tsakanin kudancin Najeriya da arewancin Najeriya dangantaka ce da aka gina ta shekaru ɗaruruka da suka wuce. Tun kafin ma Nasara ya zo ƙasan nan, a ce an haɗa kudanci da arewancin Najeriya an samu ƙasa guda mai sunan Najeriya. Ake cinikayya tsakanin kudanci da arewancin Najeriya, ake auratayya tsakanin kudanci da arewancin Najeriya, ake zamantakewa, ake shirye-shirye na mu'amala ta yau da kullum tsakanin kudanci da arewancin Najeriya. A cikin jawabin da Madina ta yi na yadda cewa ya ai ba kullum haka aka sani Najeriya ba da, menene ya kawo mana wannan matsaloli a yanzu? A gurguje zan ba da dalilai guda uku. Na farko shine gwamnatoci shekaru kaman 25 zuwa 30 da suka wuce, gwamnatoci kuma ba gwamnatin tarayya kadai ba, har na jihohi da kuma kananan hukumomi sun gaza wajen tabbatar akan cewa mai laifi an gudanar da shi gaban kuliya, an yi masa hukunci, an kuma nuna wa mutum kowaya yake bai fi karfin doka ba. Shi yasa kake ganin daga shekaru 30 da suka wuce zuwa yau an yi tashi-tashin hankulu iri-iri, an yi a Taraba, an yi a Adamawa, an yi a Kaduna, an yi a Jos, an yi a Lagos, an yi a Sasha a Ibadan, an yi a Ondo, ko ina, amma sai dai ka ji an ce abun ura ta lafa, amma baka ji wai an samu waɗanda su ne ummul aba'isun wannan abu, ko gwamnatin ƙaramar hukuma, ko gwamnatin jiha, ko gwamnatin tarayya, an ƙaƙaro waɗannan mutane an gabatar da su gabar hukuma, sa'annan an yi musu hukunci tankali yadda dokokin ƙasa suka zayyana ba. To yayin da aka ce ƙasa fa babu doka, kuma kowa zai iya ɗauka yin doka a hannunsa ya yadda yake so, to dole ne a samu irin waɗannan cece-kuce da muke gani a yanzu. Shi yasa kake gani a nan ƙasar rai ba shi da mutunci. Za a iya ɗaukar rai a 10,000, za a iya ɗaukar rai a free, mutum ma zai iya ɗaukar rai, zai iya tashi kawai ya ɗauki rai ya kashe ya tafi, babu wani tsoron hukuma za ta yi da take. Wannan shine dalili na farko. Dalili na biyu shine maganar shugabanci. Shugabanci shi ma kuma daga ƙaramar hukuma zuwa jihohi zuwa da tarayya, domin duka abubuwan da suke faruwa ai suna faruwa ne a ƙarƙashin gwamnati, ko ƙaramar hukuma ne, ko kuma a jiha ne, kuma a kowanne a cikin waɗannan saboƙi guda uku, tarayya da jiha da ƙaramar hukuma, kowa yana da matsala, kowa yana da haƙƙin da doka da tsarin mulki ya dora maka. To naji abin da Madam Kirsi suke magana, naji abin da shi president na amalgamated yake magana, na yadda ake kowa ya ɗauki doka a hannunsa. Saboda haka sun ɗauki abubuwa daga arewacin Najeriya su kai kudu, ba su sani ba irin harajin da ake musu, domin harajin ko na gwamnati ne, ko kuma haraji ne da ke shiga aljihun wani, ko kuma in ma yana zuwa cikin aljihun gwamnatin wasu wurare ne, to lalle ba a yi la'akari da muhimmancin da rashin waɗannan harajin za su auyatar ba wajen abinci mai arha. Na uku kuma daga ƙarshe shine akan cewa al'amura sun taɓarɓare a ƙasar nan gaba ɗaya. Taɓarɓarewar al'amura daga matsayin iyali zuwa makarantu zuwa ma'aikatu zuwa zamantakewar mu gaba ɗaya, kowa kawai ana zaune ne ana zama irin da ake kira zaman marina, kowa ya sa gabansa. To a nan ne nake kuma cewa akan da muke mu al'ummance, muke kullun kira, muke tunatarwa, babu ƙasa da za mu kira tamu face wannan. Kuma idan ba a zauna lafiya ba, shi rashin zaman lafiya ba za ka san yaran wanda suke son aiwatar da zaman lafiyar nan tsammani suke yi idan ka takatar ta tashi to za su zauna ne kawai su dinga ganin abin daga talabijin ɗinsu ƙarya ne domin idan husuma ta tashi tashi da hankali ya zo to Allah ka iya san wanda zai tsira da kuma wanda za su babu yadda za a yi ka duba ƙasa kamar Najeriya da yawan mutanen albarkar jama'a da Allah ya bamu da albarkar ƙasa da albarkacin yanayi wanda duk duniya kowa yana ganin ƙasar yana ma ƙashinta sa'annan a ce mu 'yan ƙasa mu ne kullum masu yawa kanmu zangon ƙasa da ba za mu haɗa kai mu fahimci juna mu zauna lafiya domin ci gaba da walwala ba wannan kuma abu ne wanda a hukumance dole gwamnatocinmu duka su tashi su kuma tashi tsaye su tabbata akan cewa sun ba da shugabancin da 'yan ƙasa kowa zai yi da akan cewa lallai an ba kowa hakinsa to shine yanzu dan takaitaccen bayani da zan yi kafin in sake dawo
da wannan jawabi na shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Garba Abari za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya idan Allah ya kai mu a madadin shugabannin kungiyar Amalgamated da na masu noma dankali da sadafawa ta ƙasa ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya
to a gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binne
jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
to yau muna tare ne da wani malami mai aikin dinki yana yawo ne yana dinki haka tele kenan ko to menene sunanka
sunana Tajaddini
to kai mutumin wani gari ne haka
ni mutumin Zurmi ne lokacin garin Kuturu
ai wace jiha kenan
Zamfara ne
okay kai mutumin jihar Zamfara ne
eh Zurmi ba Kuturu sunan kawai na
to mallan gashi ganin naga cewa kana aikin dinki ne haka tun yaushe ka fara wannan sana'a
gaskiya na kai shekara kusan 6 da fara wannan sana'a don tun anan bara ni fara
ki a ja anan bara ka fara wannan ita sana'a
kware ku shi me ka ni fara dako da ni ije shi me ka na kama wannan ne
to amma shi wannan sana'a ka fara shi ne tun daga can jiha Kuta Zamfara ko kuma dai bayan ka shigo ka zo ja anan bara ne ka fara wannan sana'a
gaskiya sai da ni je can jihar ne saboda ko da ni je can jihar lokacin ina shi me ka dinkin takalmi da wanki
to ai naka koyo shi wannan dinki
a anan bara ni koyo shi
to gashi kuma yanzu ka taho Abuja kaman yanzu shekara nawa da zuwan ka wannan binni
na Abuja bana shekara na uku da zuwa na Abuja fara wannan aiki
ko yanzu ka ce kusan shekara uku ne da zuwan ka wannan gari a binnin nan na Abuja binni ne mai wahalan sha'ani ko in ce mai wahalan kudin haya abinci kaman ya kake fama da wannan
to yanda dai muke fama da shi ga mu ka san yarani ne ba wai harka ba sai wai wurin abin nan ne ba muna kwana cikin baca ne da sauransu
shi ba bacha din nan ya yake nema shi
to bacha yanda yake haka yake ana abin nan katako ne ake sakawa sai sama da ake dauri fuwa sai leda da muke dan zagayewa muna kwanciya a ciki
to kuna biya ne ko ko kyauta haka kuke zama
eh gaskiya muna biya ne gure saboda a gure fili ne muke biya muna dan kakkafawa muna samu wani abu ne mai muna bada a gure
to kaman yanzu kaman nawa kake biya a wata kake biya ko a shekara
gaskiya ba a wata ba tun dai a lokacin da dai muka buga gure nan kowa arziki ne yake ci mutane na mudu wanda yazo yana kwanciya a gurin
eh to kaman nawa kake biya
a mu ma mun tarar da shi ne yayan mu ne ya gina gurin ada mu ma mun tarar shi ne a gurin saboda ba mu ne asalin zaman gurin ba
eh abinda nake tambaya naira nawa kake biya a wata na zaman da kake ko kuma kyauta kake zama a gurin
gaskiya a da wata ana biyan shi dai ban san abin da yake biya ba domin Allah
eh to ku nawa kuke bashi
gaskiya ba ma bashi ko naira fi saboda yayan mu ne domin Allah
ba ta kaice dai da na fahince kake nan dai ba kwa biyan ko sisi kuke zauna a wannan guri
a wannan guri gaskiya ba wai ba ma abin nan ne ba muna can arziki ne yayan mu saboda ko a lokacin da muka zo mun tadda mun samu a gurin yana ci gaba da kasuwanci gurin
yanzu wannan sana'a baka ganin cewa da gwara ka zauna a can jihar ku can Zurmi karamin hukumar Zurmi din nan kana yin wannan sana'a bi fa maka ba ka zo nan ko me zaka iya cewa kan haka
gaskiya ne saboda wannan ne mun riga mun saba da irin wannan yan face-facen saboda kuma a can kauye ne muna lokacin noma muna tsayawa a gida in kuma an gama noma muna dan fitowa mu bubuga in lokacin noma kuma za mu koma kauye mu ci gaba da aiki
amma shin kai karatun boko kuwa
eh to na dan taba amma ban yi nisa ba na arabi zaria
okay to zuwa aji nawa kai da boko
zuwa tun dai a kauye na kai aji uku tun azar
yanzu kaman rana kana yin kaman nawa a ciniki da kake yi na wannan aiki da kake kana samun kaman nawa a kowane rana
to gaskiya ta kasuwa ce wannan ba yadda ba ta kasancewa wata ran a samu da yawa wata ran a samu kadan wata ran ana iya a samu naira 2000 wata ran 1500 wata ran ma naira 2000 wata ran ma 700 wata ran ma har ka sai 30 ko wata ran ma nan wannan dai sai 30 dena Allah saboda ita kasuwa Allah yadda ya taba ka yadda ya taba
to yanzu kana da iyali
eh gaskiya ina da iyali har da yarinya guda daya
okay matarka daya ya guda
eh
to kaman kana daukan wani lokaci kamun ka je can ka duba su
eh to idan nazo ina samun irin watan da kai biyu saboda yanayin dai nema ne ba da ba ta kasancewa wata biyu da rabi ina zuwa gida dole Allah
nagode kware
mallam eh ina gode sosai
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Malam Sale
Oh,
wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.